ever to. And the time is America. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'az ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na yammacin yau Asabar 23 ga watan Disamba na shekarar 2023. Da fatan an wuni lafiya. To kafin a ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Baba da kan labarai.
To Aisha rahotanni da ke fitowa yau Asabar na cewa manyan motocin da kun kaya na masu aikin jin kai 70 sun shiga kudancin Gaza da kai iyakar Rafa da kasar Misra. Wani kwamandan rundunar juya hali ta kasar Iran ya ce tana yiwuwar a rufe tekun Mediterranean idan Amurka da kawayenta suka ci gaba da aikata muggan laifuka a Gaza. Kanin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa matukan jiragen saman yakin kasarsa da suka harbo jiragen yakin Russia guda uku a jiya Juma'a a yankin Kherson na Ukraine din.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji matakan da 'yan majalisar tarayyar Najeriya suke kokarin dauka don inganta darajar naira da kuma ra'ayoyin masana a game da wannan mataki.
Ta wannan tsari da 'yan majalisar suke magana shi tsari ne da ya dade a cikin tattalin arzikin duniya saboda bunkasan tattalin arzikin kasar China na kokarin ta maida kudinta ya zama abin da ake cewa turanci international reserve currency.
Na kuma a ji yadda 'yan kasuwa suke kokawa a domin rashin kasuwa a Ghana yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan Kirismeti da sabuwar shekara cikin 'yan kwanaki. Ko ina dalili?
Stefan nan kuma ya kara kudin mu ya fa kaga last a kanga so 1 million sai muna sake 9000 sai yanzu da kanga yake kaman 11000.
Bayan nan kuma Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin sa na adawo lafiya kuma a ci gaba da yin bita akan wato mawdu'an da shirin yayi nazari akan su cikin wannan shekara. Sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kukan aiko mana ta email. Amma dai yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniya. Rahotanni da ke fitowa yau Asabar na cewa manyan motocin da kun kaya na masu aikin jin kai 70 sun shiga kudancin Gaza ta kan iyakar Rafa ta Misra. Gaza na tsananin buƙatar taimakon jin kai. Isra'ila ta faɗa wa mazauna Gaza da su tashi daga wurin su koma kudancin Gazar, amma lokacin da suka isa wurin ba isasshen gidaje da za su ɗauki ɗimbin mutane da suke kwarara. A halin da ake ciki bayan tattaunawa mai ƙarfi akan tsagaita wuta domin shiga da taimakon jin kai a zirin Gaza da yaƙi ya daidaita, Amurka ta janye kanta daga kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya akan kafa wani kwamiti mai mambobi 15. A yau kwamitin sulhun ya yi wata kiran gaggawa ta ba da damar shiga da kayayyakin jin kai cikin lumana ba tare da wata matsala ba. Kana a fadada haraba kayan taimakon a kuma nemo hanyar kawo ƙarshen wannan zub da jini ta dindindin, inji jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield. Tana mai cewa wannan ne karin farko da kwamitin ya yi irin wannan lafazi. Ta ce wajibi ne a sako mutane da aka yi garkuwa da su, dole ne kuma Isra'ila da Hamas ɗin su mutunta dokokin ƙasa da ƙasa akan aikin jin kai. Ta ƙara da cewa Amurka ta yi matuƙar baƙin ciki da ƙudurin da bai yi Allah wadai da halin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba da ya kashe mutane 12,000 a Isra'ila. A halin da ake ce kuma ma'aikatar labaran ƙasar Iran ta ce wani kwamandan rundunar juya hali ta ƙasar Iran ya ce tana yiwuwar a rufe tekun Mediterranean idan Amurka da ƙawayenta suka ci gaba da aikata muggan laifuka a Gaza. Sai dai ma'aikatar labaran ba ta yi wani ƙarin bayani ba. Iran tana goyon bayan Hamas a yakinta da Isra'ila da babbar ƙawarta Amurka da take marawa abinda ta kira miyakun aiki da Isra'ila ke yi a Gaza baya, inda suka kwashe makonni suna ruwan bama-bamai da ya kashe dubban mutane, kana suka tilastawa wasu da dama barin gidajensu. Su jira za su ga rufe tekun Mediterranean ta mashigin Gibraltar da wasu hanyoyin shiga tekun. Kafar labarai ta Tasnim tana ambato kalaman Brigadier General Mohammed Reza Naqdi, kwamandan tattara rundunar. a cikin ɗan watanni da suka gabata kungiyar Houthi mai samun goyon bayan Iran ta kai hari akan wasu jiragen ruwan kasuwanci da suka shiga tekun Bahar Maliya a matsayin martani ga ayyukan Isra'ila a Gaza, lamarin da ya sanadin da kamfanonin jiragen ruwa suka sauya hanyoyinsu akan teku. Fadar White House ta faɗa a jiya Juma'a cewa Iran tana da hannu a cikin shirin kai harin kan jiragen ruwan kasuwancin a tekun Bahar Maliya. A cikin jawabinsa na wuni, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa matukan jiragen saman yakin kasar da suka harbo jiragen yakin Rasha guda uku a jiya Juma'a a yankin Kherson na Ukraine. Zelensky ya bayyana jin daɗinsa ga sojojin, inda ya ƙara da cewa ya kamata matukan jiragen saman Rasha su san martaninmu ga duk mai kisa na Rasha, babu wani a cikinsu da ba zai fuskanci hukunci ba. Sai dai ba iya gano halin da matukan jiragen Rashan da sauran ma'aikatan jirgin ke ciki ba nan da nan. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a jiya Juma'a a bayaninta na sirri akan Ukraine cewa sojojin Ukraine da na Rasha dukkansu suna fuskantar wata adawa ta daban a ƙasa, tana mai kwatanta lamarin da wanda ya kai matsayin wasan ɓeraye a fagen daga.
Baba zai dawo ya karanto mana sauran labaran, amma kafin nan bari mu garzaya Najeriya, inda majalisar wakilan kasar ke neman a amince da kudin kasar Sin, wato yuan, ya zama daya cikin daga cikin kudaden kasar waje da ake ajiyarsu a hukumance. Sai dai masana tattalin arziki sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan alfahansa ga kasar, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto na musamman da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Dan majalisa mai wakiltar Ogoro da Stefan Balewa ta jihar Bauchi, Jafaru Gambaleko, shine ya kawo wannan kudure a zauren majalisar wakilai, kuma aka amince da kudurin saboda Jafaru ya ja hankalin majalisar kan yadda tattalin arzikin Najeriya ya fuskanci sauye-sauye masu yawa a game da darajar naira, wanda hakan ya haifar da tabarbarewar tattalin arziki da rashin tabbas. Shi yasa majalisar ta umarci kwamitocinta masu kula da bankuna da harkokin kudade da su tattauna da babban bankin Najeriya, wato CBN, don su lalubo hanyoyi da suka dace da manufofi da za su taimaka wajen ganin kasar nan ta fara amfani da kudin China, wato yuan, don gudanar da kasuwanci. Jafar ya yi ƙarin bayani.
Yan kasuwanmu duka daga arewaci, daga kudanci, daga tsako ta ina sun fi kawo kaya a China ko a gidanka an ka duba da aka samu ko a nan office ina. Akwai ababuwa sun fi goma wanda daga China aka yi. Saboda haka wannan kudiri mun kawo ne don kowa dala yake nema. So idan aka bu aka fara amfani da wannan kudi na China, in Allah ya da neman dala da ya lagu, saboda haka karfin naira da ya dawo. Abin da ya sa na kawo wannan kudiri kenan, saboda duk abin da ya shafi dala ya shafi kowane sector na Najeriya, ya shafi duka talakawan Najeriya. Ko buhu kai noma, ka je sayan buhu da ka zuba kayan da ka noma, da a ce maka dala ya kara kudi, saboda haka kudin buhun da zaka zuba abin da ka girbe a gona shi ma ya karu. Shi yasa nayi nazari na cewa kamata an kawo wannan kudiri, ba lokacin da yafi wannan lokaci na cewa a kawo wannan kudiri.
Mazanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya yi nazari kan wannan batun.
Ga wannan tsari da ƴan majalisa suke maganan shi, tsari ne da ya dade a cikin tattalin arzikin duniya saboda bunƙasan tattalin arzikin kasar China na kokarin ta maida kudinta ya zama abin da ake cewa turanci international reserve currency. A duniya gaba daya international reserve currency dala ce ke kan gaba, kuma tana tafiyar da kusan kashi 58.47 na kudaden da aka ijewa domin harkan kasuwanci ko kuma aje kudi na duniya. Kuma tsohon gwamnan babban banki na Najeriya ya taba yin kira da cewa dole ne Najeriya ta fara ije kudaden harkokin kudaden wajenta a cikin kudin yuan. Kuma wannan tsari da ake ta kokari a yi bai wuce tasirin kasar China ba, saboda wasu abubuwa da suka taso sababbi, musamman ita Najeriya da take kokarin ta hade da wannan kungiya wanda ake cewa BRICS, wato kasashen da ya shafi Brazil da Russia da India da China da South Africa. Najeriya ta nuna lalle tana so ta shiga cikin wannan yarjejeniya, kuma shiga cikin wannan yarjejeniya zai ba Najeriya dama ta ci gaba da kasuwanci da kasar China ne, saboda dama da yawa daga cikin cikin kasuwancin da ake a Nigeria da ya hada da refinery da kananan masana'antu da wasu abubuwan da suka shafi samar da ruwa da kuma harkokin ilimi ana yin su ne da kasar China amma abin da muke kokarin kira shine dole ne sai dabi'un yan Nigeria ya canza ya koma ba za a iya amfana da irin waɗannan kudade a ije su a gidaje ba ko kuma a ije su ba dalilin kasuwanci ba
shi ma dan majalisar wakilai daga jihar Jigawa Sa'ad Wadataura ya tsokaci akan wannan kudurin
duk lokacin da kika ji masana ko masu ruwa da tsaki a lamura sun zo da hasashe ko hange baka rasa nasaba da cewar dalili ko zamani ko yanayi ne yake bada irin wannan damar dalar Amerika Allah ya kawo lokaci da ta mamaye duniya kuma shi lamari a dan karamin takadiri na sani na harkar tattalin arziki da aikin banki da nayi duk lokacin da kaga kasa ta samu kanta a irin yanayin da Amerika ta samu to dole sai ta zama tana da karfin tattalin arziki na siyasa da duk makamancin haka dole ne mutum ya gamsu da cewar Amerika tana wannan mataki to in kuma muka koma da yanda yanayi yake gudana a yau da kuma zamanin da Allah ya kawo mu daya daga cikin dalilin da yasa kasa take irin wannan shahara shine idan ta fi kowa karfin tattalin arziki musamman wajen sarrafawa da kuma abin da Bature yake cewa production capacity wato karfin sarrafa al'amura waɗanda suke shiga kasuwannin duniya idan muka kalli wannan hange dole ne kasa kasar China cewar a yau a duniya tana ɗaya daga cikin na ɗaya da na biyu da na uku ya danganta da ka'idojin da aka kalla domin duk kasashen duniya banda suna su karfin tattalin arzikin da kowa ya yarda suna da shi to duk kuma kasashen duniya sun karkata sun koma kasar China domin kowa ya tashi yin sarrafa al'amuransa ya fi so ya je kasar China domin can ya fi sauki to wannan yana ɗaya daga cikin abin da dole ya ba kasar China irin wannan shahara a mataki da matsayi na duniya wannan dalilin ne yasa ba iya Najeriya ba kasashe da yawa suna da irin waɗannan tunanin
amma ga wani ɗan canji a nan Abuja Umar Garkuwa yana nuna goyen bayan matakin majalisar
wannan abu ne wanda za a ce tsakani da Allah lokaci ko kuma ƴar manuniya ta gode kanta yau ko zan ce yau kashi 80 ko 90 da wani abu duk gaba da an koma ana sayan kaya ne daga China an wayi gari idan aka tashi yau zaka tura kudi China sai an je an biya da dollar a sake combatin nashi ko ka biya da euro a sake combatin nashi so wannan wani sirri ne wanda su wannan kasashen Europe da America sun gano dukkan wani mu'amalan kasuwancin da yake tsakanin Africa ko da Nigeria akan cewa ga ainihin tulin kudaden da suke wuce su a wurin su kuma ki gane cewa dukkan wani transaction da za a yi idan har aka wayi gari aka ce an mai da shi tsakanin dollar da naira dollar to yen akwai wani percentage da bankunan su suke cirewa kin ga a kulliyomin su tunanin su kawai biyan bukatan kansu ne ba abin da zai zamanto wa mutane maslaha ba ina tabbatar da cewa idan aka wayi gari yau aka ce gwamnatin Najeriya ta yadda a dauko wannan yen a mai da shi direct zaka biya daga account na China daga Central Bank na Nigeria za a credit na mutumin China wallahi za a samu sauki a Nigeria kuma za a gano cewa ba ma gargashin mulkin mallaka na hannun turawa ya fara fita daga cikin al'umuran mu wanda mun fara cin gashin kanmu mu yau mun kai matsayin da duk wata kasa a duniya mun kai ta zo ta same mu ta yi harka da mu Allah ya sa wannan abu ya tabbata ina tsaye daga cikin suke farin ciki da wannan al'amari insha Allah
abin jira a gani shine irin matakan da Amurka za ta dauka a kokarin ganin ba a rage wa dalar Amurka karfi ba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to gaida Madina Dauda Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga baba da karshen labaran duniya.
Ajiya Amurka ta sake bude hanyoyin jiragen kasa guda biyu tsakanin Texas da kasar Mexico bayan rufe su kwanaki biyu a matsayin martani ga kuraren bakin haure. Ma'aikatan tsaron iyakokin Amurka ta ce an fara aikin ne a jiya Juma'a da rana inda jiragen kasa na kasa da kasa suka fara bin gadar Eagle Pass da El Paso a jihar Texas. Rufe hanyoyin ya haifar da fargaba ga jigilar jiragen kasa da sashen noma da ma wasu 'yan majalisa akan tasirin haka ga tattalin arziki. Fadar White House ta ce Amurka za ta gudanar da aikin ketarawan jiragen na sa'o'i 24 a kowane wuni har 'yan kwanaki nan gaba. muna godiya ga hadin kai da Mexico ta bayar wurin rage matsalolin lamban masu kaura a waɗannan sassa da kuma yaki da masu fasa kauri da suke sanya bakin haure cikin hadari, inji mai magana da yawun fadar White House. A jiya Juma'a ne kasar Congo ta fitar da wasu sakamako na farko na babban zaben kasar bayan tsawaita ranar zabe da ba a shirya ba. Lamarin da ya sa wasu 'yan takarar jam'iyyun adawa suka yi korafi tare da yin kira da a sake zaben. Sakamakon wucin gadi na dubun dubatar 'yan kasar Congo mazauna kasashen waje ya nuna cewa shugaba Felix Tshisekedi yana kan gaba da abokan karawansa. Hukumar zaben kasar ta Seni ta ce za a fara fitar da sakamakon zaben da aka kada a kasar Congo ta masu rajista kimanin miliyan 44 daga yau Asabar. A wani taron manema labarai a Kinshasa babban birnin kasar, shugaban hukumar zabe ta Seni Denis Kadima ya sake yin watsi da sukar da 'yan adawa da masu sa ido masu zaman kansu ke yi na cewa tsawaita kuri'ar ta kasance cikin rudani da rashin gaskiya. Zabukan da ake cece-kuce a kai yakan haifar da tarzoma a kasar mafi girma ta biyu a Afirka, wadda kuma ita ce ta uku a duniya wajen samar da tagulla, kuma ita ce kan gaba wajen samar da cobalt, wani muhimmin abu da ake hada batiran motoci masu amfani da lantarki.
Baya ku makiyiki nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na gaba wanda zai kai mu kasar Ghana. Kwana guda kafin gudanar da bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara, 'yan kasuwa da dillalan awaki da tumaki sun koka da rashin ciniki a Accra babban birnin Ghana. A cewar 'yan kasuwar, ko da yake sun samu karancin ciniki a bara, amma wannan shekarar ta fi muni.
Yayin da wasu 'yan kasuwan suke danganta karancin cinikin da tsadar kaya da rashin kuɗi a hannun jama'a, wasu kuma sun nuna damuwa kan tasirin da kalandar ilimi na bana ya yi a kasuwancinsu a wannan lokacin bukukuwan.
Ina na Asiya, sai da kayan lakosu da t-shirt da shirt da muna zaune ba sai komi, muna zaune. Yanda muke ga kasuwan da farko yanzu dai ba haka nan bane, shekara biyu kenan kasuwa ba mu, gashi muna zaune ina kasuwa da walaka mun yi busy.
Tunanin ki me kike ganin ya kawo wanga?
Wai kaya yi tsada, wanda ya tambaye wuce a da mutum ya rika yaran shi kamar fudu zai saye sai kama yanzu ba su yi sai.
Suna na ni last 3 years da last 2 years ciniki ya yi dadi, amma DCM kuma so muna duba.
Adam Abdulkarim tana sayar da kayan abinci ne a kasuwar Makwalla wanda yake cikin kwaryar birnin Accra.
Suna na Adam Abdulkarim, ina sayar da tin tomatoes, ina sayar da mais, kaya shekara gare wallahi mun ce last year ma to this year dai yi dadi ba kura. Ko school nan ne yanzu ba tu school ne ya bari ya ko na so je shi samu education,
amma na ga kasuwa ya cika gaji ta san mama.
Oh baba nan dai kasuwa ya cika da ba cika shi ke gaba, ba cika shi ke gaba, mun kuna makwallan ga mallan ta tayi yes mun tayar da Christmas sai kan market ke tafiya wallahi baka da annu karban kudi ko ya ba kasuwa December dai alhamdulillah.
A cikin wannan watan December ne dai almajiran kananan secondary suke canza makarantu zuwa manyan secondary, kuma a wannan lokaci ne iyaye ke kashe kudade don siyan kayayyakin da yara ke bukata musamman waɗanda za su je makarantun kwana. Har wa yau dai bayan ƙasa guyo ba na leƙa kasuwar dabbobi inda su ma kukansu bata canza zani ba, sun koka da rashin ciniki wanda suka dangana da tsadar dabbobin sanadiyar faduwar darajar kuɗin CD.
Sunana Malam Dauda. Batun cinikin Christmas zamani da ya wuce before war hakan ga dai mun san abin da muka sai suwa. Sada dai dole sada ya zo don bai compare da wancan shekara. Abin ma ya haye bisa.
A sunana Abdullahi, in an ce limam kowa ya gane ni. Amma cinikin nan dai kadan-kadan ake tabawa guda-guda ba kamar shekarun da ya wuce ba. Saboda me yasa ina rasa ran nan? Muna sake kudin nan muna sai muna kawo kaya.
Me na guje kawowa?
Muna kawo kaya na ana kawo daga Burkina.
To dabbobin kenan.
Correct. Wani bi ma ana fito da Nigeria shiga Burkina. Na sai a kawo su nan ga amma Stefan nan kuma ya kara kudin mu ya fa kaga last aka ga fa 1 million sai fa muna sake 9000 da yanzu da kaga yake kamar 10000 kuma zamu 11,000 din amma ka duba yau sai dai kaman maybe 20,000 sannan ka samu 1 million sifa last season kaman karodi manyan manyan da kuke gani na
raguna
na 1,300 1,500 babban rago ka samu yanzu wannan raguna sai dai 3,000 3,500 4,000 har zuwa 4,000 sounding akuyoyi kuma 2,000 1,500 amma dai last year ma ba akuya 1,000 mana 800 75 600 zinji manyan manyan ga duka da zinji da zinji ka samu wani bi ma 500 wani bi ma 550 amma yanzu wannan akuyoyi baka ya ka samu 1,000
kamar yadda masana suka ce wannan rashin ciniki da ɗan kasuwa ke fuskanta na da alaka da yanayin da tattalin arzikin kasar yake lalle alamu sun nuna cewa ɗan kasuwan nan na cikin wani hali na matsi da damuwa ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su yi duba ga lamarin Idris Abdullah Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
an gaida Idris Abdullah muryar Amurka ke sauraro a nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A wannan mako ma shirin zai duba wani batu da muka tabau ne a ranar 8 ga watan Yulin wannan shekara inda mambobin wata kungiyar direbobi a Ghana suka nuna damuwa akan yadda hukumomi ba su mutunta aikin direbobin. Muhammad Aminu Yusuf shine sakataren kungiyar ta Concerned Drivers of Ghana.
Ya sa president ma da yake zama cikin mota yake zuwa wurare driver ke driving shi isa ikamata su duba suna jin maganganun tebobi saboda driver inda sinan cikin jin dadi sinan cikin kwanciyar hankali ababai duwa rayuka dinku na iya su lose life su in the government muka zana takarda muka kai musu don devobi wannan sunin da aka rena su a item wannan su a parliament ma ba su duban wuri kuma parliamentarians da ke wurin duka devobi ke drivers
wato kana nufi ɗan majalisa ma ba sa kula ku alhali ku direbobi ke tuka ɗan majalisan
na'am kuma wangabu ai kuma ta ce gana ju gana tuka gari tuka kowa ya tashi ya sa baki saboda rai batun rai muke yi nan ganga MPs nan duka da suke zama su yi politics su waje taxes su waje wadansu rules and regulations and the devil way kamata a bi kai nan ba su duban su gyara shi su ba mu kuma meanwhile devil muke drive su amma fuel yanda prices in fuel ke zuwa bisa
yanda kudin mai yayi tsada to bari mu duba akwai maganar da kai kake cewa an rena direbobi a kasashe bukunce a Ghana to amma baka ganin akwai wasu bata gari wasu direbobi da yake ba su fara aikin su ba ko kuma shugaban kantsarki ne suka fada ba tare da sun san harkar tuki ba yasa ake wannan rena ko kamar yanda kake fada
so gaskiya yanzu nan DVL da kansu da suke ba da authority suke ba
wato hukumar ba da license
mota nan ba da license so yi ababai kan tsarin da in mai shi bai je driving school ma ba ba shi license in mai shi bai je driving school ba ba shi license kuma su yi ababai to the stage kamar yanzu nan in mai shi ma ya taba tuki lansisin ya mutu an ba shi dama iya renew lansisin nan isa inda suka zama suka ce muna kamar irin wannan bai sa ibari suna rena drivobi ba haka nan bane abin kuma polisai in kamata su haje ido su kafa wani da eh driving da bai da kyau ba shi a karbe shi 1 city 2 city sha bari shi wuce ba
wato suna karban cin hanci kenan
na'am in kamata rules and regulations na laws ne aiki in mai shi ya bin da ke dace ba ya kamata hukuma yi aiki da bin da ya haji amma ba su haka nan shi su bari irin wadanga gamin banza da ake yi kan hanya ina faruwa kaga sha biki mota a ba meet irin wanga
abubuwa wato yaro mota kenan aka ciki mota a bashi
yes yaro mota cikin dokin mota ba shi amma police sai stop shi bai ce wai in tu balance shi in dai an dunkule 5 cedi ko 10 cedi an sa cikin envelope ko ku an sa cikin purse ya karbe bude ya ci shikenan sai bare wuce
to ku da kuke shugabannin direbobi a kasar Ghana ku wani irin mataki kuke dauka irin wayannan bata garin dake cikin ku yanda za a yi a cire su cikin abin nan a cire su daga gari daga cikin ku
gaskiya lokacin da yan GVL suka kawo wanga initiative islands saba devobi wanda nasu yi mutu a renew shin da mu concern drivers muka sa kanmu cikin muna yawo stations muna educate devobi
kuna
educate mutane muna musu magana yanda za yi driving za ka yi shi ka samu kwanciyar hankali ka yi shi yadda ya kamata amma in dai government kuma bai duba ya reduce fuel prices nan da taxes nan da ababen da ke debate ya za ce wai fuel man da muke sai ma har yanzu muna cikin biyan COVID tax kai
kudin abin haraji na COVID kenan da aka riga aka wuce lokacin shi
na COVID kuma wai na sanitation levy sanitation levy na shari-shari wannan ma ina kan fuel muna biyan taxes nan duka muna biyan isa inda government ya yi shi sauki ya bamu muna musi fuel muna musi kayan mota muna musi ababai levies nan da ke biye kai nan duka road worthy insurance nan duka muna muyi ya kan sauki da ban samani driver ya rush ya ita buduwa saboda ya samu sirrin shi ya diba
kamar mu dakata da wannan tattaunawa a nan sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona wa Mai da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma saurare ku kan aika mana ta email a yau zamu bude taskar sakonnin namu da sakon Yakubu Mai Aski Badaraka da sanarsimar da ta yi jihar da magaram jamhuriyar Niger yace salam VOA Hausa hakikanin gaskiya mun ji dadin yadda dukkanin sojojin kasar Faransa suka gama ficewa da rida kwashe kayan su daga kasar Niger muna fatan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu kuma daga karshe muna yi wa lokacin yan kokowar da suka wakilci yan jihar da makaram a kokowar da take gudana yanzu a haka a jihar Agadez fata da addu'ar Allah ya ba su nasara sai kuma sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace gwamnatin jihar Katsina duk kuradda ya kamata kai koyi da gwamnatin jihar Borno Professor Umar Zulum wajen yadda yake zama a cikin jihar sa yana yi ma jama'ar jihar ayyukan ci gaba sabanin kai da kake ta wace ya wuce kasa da kasa kuma duk da kudaden Katsinawa sako na gabar ayinka ne Shehu Adamu Rajau yace a jihar mu ta Niger mun ga ana ta gyaran asibitocin wasu kananan hukumomi amma mu namu na karamar hukumar Rajau dake tungar magajiya shuru to wai an manta da mu ne koko mu ba ma cikin lissafin ne ya kamata dai a yi mana bayani domin lokaci na tafiya wannan kuma sakon haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatima tan Ado Salasi goma ga Annabi Rajau da Aisha Usaini dangwata Karasuwa Maryam Baba Gana Alhaji Nuciya wacce kal tare da Ado Salati goma ga Annabi Rajau yace mun yi lale marhabin da zaftare kaso 50 cikin 100 na kuɗin mota ga masu zirga-zirgar bikin Kirsimeti da sabuwar shekara da mahukuntar kasar mu Najeriya suka yi da fatan za a ci gaba da yin ire-iren haka ga sauran bukukuwan da ke tafe ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau naka ne Sani Milengilenge Yalwaya wuri yace muna marhabin da yunkurin majalisar wakilan Najeriya na neman a amince da kuɗin kasar Sin wato yuan ya zama ɗaya daga cikin kuɗaɗen kasar waje da ake ajiyar su a hukumance da fatar Allah ya sa yunkurin ya cimma nasara to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonninku mu kuwa za mu karanto abin da ya sawaka Madalla, to sai ai mana afuwa ba za mu samu damar karanto muku labarai a takeice ba. Da haka ne kuma za mu sallama da ku a wannan shiri namu na yammacin yau. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chad wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Ajimu da shirin mu na karshe a yinin yau. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Fiona wa Mai nan dubi da ta shirya kuma ta bada umarni sai wata ta sada mu da ku Nashwan Kane ni Aisha Muazu nake muku fatan a ƙara sauri lafiya. Ma'asala.